أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatuwar rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku wadanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatawinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau da yi muna Lahadi ne 13 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1444 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 9 ga watan Oktoba na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malami namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo akan makalan sai assalamu
alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tayi kai sai zamu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aiko da malam tambaya ta farko ta zo daga wanda yake cewa shin azumi da aka ce mutum yayi idan bai samu damar yin aure ba mutum zai iya yin wannan azumin a kowane lokaci a kowace rana yayin dama koko dole sai a ranakun Litinin da kuma Alhamis
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bayan haka ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh fadar annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake kiran wato matasa da cewa duk wanda yake da ikon aure yayi aure ya ba ashara shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj faman lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wajaa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku taran samari wanda duk yake da iko yayi aure domin aure shine zai kare masa ganin sa kuma shine zai katange masa farjin sa wanda bai samu ikon yin aure ba annabi ce to ya azumi zai zama masa kariya anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da azumi ba tare da ya kayyade azumin da cewa sai na ranar litinin da alhamis ba ko sai na kaza ko sai na kaza azumin nafila gaba daya ya shiga ciki azumin nafila akwai as-sawmul mutlaq azumin da zaka yi ba tare da ka kayyade wata rana cikin ta zaka yi azumin ba duk sanda kai sha'awa kai azumi akwai azumin muka da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi akwai azumin litinin abin nan akwai azumin litinin da alhamis annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumta su akwai azumin wato siyamu daud shine mutun yayi azumi yau ya sha gobe yayi yau ya sha gobe wanda shine afdalus siyam shine mafificin azumin nafila annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa afdalus siyam siyamu daud mafificin azumi na nafila shine azumin da annabi Dawud yake ya soma yawman wa yiftiru yawman yayi azumi yini daya kuma ya sha wani yini haka nan akwai azumin ayyamul bayt sune azumin 10, 13 da 14 da 15 na kowane wata akwai azumin farkon wata to na 1 ga wata ko 2 ga wata ko 3 ga wata wato watan sama ba azumin watan bature ba ba wato lissafin bature ba to wannan duka azumin mukane na nafilfilo mutum duk sanda yaga zai yi in yayi waɗannan shikenan in ko bai samu yin waɗannan ba ya yayi wasu azumin muka su kwanaki banda kebance irin ranar juma'a da annabi ya hana a kebance daren wato daren juma'a da qiyamul layl ko kuma yin juma'a da azumi annabi ya hana wannan akwai wasu daga cikin malamai kuma sun ce haka nan kebance ranar asabar ita ma saboda hadisin abin nan hadisin Busra ko As-Samma bint Busr wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tasumu yawm as-sabt illa fi mafturidha alaikum kada ku yi azumin rana asabar sai wanda aka farlanta muku to ga wadanda suka inganta hadisin da yawa daga cikin su suna cewa an hananta kebance asabar da azumi to kuma da irin wadannan ranaku kowace rana mutum ya azumi ba laifi Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi har ma mazaci cewa baya ajiwa ko ba zai aji ba, wani lokaci kuma ya aji azumi har mazaci cewa ba zai azumi ba, wato saboda yawaitar azuminsa. Don haka ba sharadi ba ne sai na litinin da alhamis, in kana iya siyamu da wuci kenan kai yawan kai rana yau kuwa gobe ka sha, wanda shi ne afdalu siyami, shi ne fi kowanne ma lada.
To sai mai tambaya ta gaba yake cewa mata da miji ne suke fada sai matar ta ce wa mijin ya sallame ta, shi ya ce ta je ya sallame ta. To mallan hakan yana nufin ya suke ta kenan?
Wannan kinaya ce, yana komawa ga niyyarsa. Tambaye shi me yake nufi da ya sallame ta, yana nufin ya sake ta ne ko ko yana nufin dai ta bashi guri ta kyale shi? In ya ce yana nufin saki, shikenan saki ya tabbata ta sako. Kuma ya ce a shi yana nufin ta tafi ta bashi guri, ya gaya mata haka ne dan dai kawai ya kore ta daga inda yake, shikenan abinda ya niyyata shine zai tabbata. Wa inna mali kullu mri'in ma nawa, kowane mutum abinda ya niyyata shi yake tabbata gare shi.
To sai ne ki ce mallan mutum ne ya saki matarsa saki uku, ya dora ta a mota ta je wani gari can ta yi aure da niyyar wancan mijin ya sake ta dan ta koma wa tsohon mijin, kuma da sanin shi tsohon mijin, ya hukuncin su?
Duk mutumin da ya yi matarsa saki uku akwai buƙatar ta sake a wurin wani mijin. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra, Allah ce in ya sake ta wato saki na uku, to ba za ta halatta gare shi ba har sai ta auri wani mijin ba shi ba. To wajen auren miji ba shi ba ana son a yi aure sahihi, aure ingantacce, sannan kuma ta tare da wannan miji na biyu da ta aura, sannan daga baya kuma in ya sake ta to tana da damar ta sake komawa zuwa ga mijinta na farko da sabon aure da za a kulla. Abinda aka haramta bisa maganar da yawa daga cikin malamai shine ta hada baki da shi wanda zai sake aurenta, wato miji na biyu, akan cewa zai aure ta amma zai sake ta ta koma gidan mijinta na farko, ko shi mijin na farko ya hada baki da shi mai aurenta na biyu akan zai aure ta amma zai sako masa ita dan ya dawo da ita a ƙarƙashin sa. To in akai haka wannan aure ba sahihi bane, aure ne da bai dauru ba, bai inganta ba, saboda haka ba za ta iya komawa zuwa ga tsohon mijinta da wannan auren ba, ko da an ce an yi shi kuma ya ce ya sake ta, dan tun farko ma auren bai yi ba, ana bukata a yi aure sahihi. To wannan aure bai yi ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci da shi mijin na farko da shi na biyu da suka hada baki akan ya auri matarsa domin ya halatta masa ita. La'anallahu al-muhallil wal muhallalala, Allah Annabi ya la'anci, manzo Allah ya la'anci wanda yake halatta mata ga mijinta da wanda ake halatta masa. To wannan idan ya zanto da sanin wato shi wanda zai yi auren na biyu akai haka, to wannan la'anta ta tabbata gare su, ta tabbata ga shi wanda yayi da kuma wanda suka hada baki, wato mijin ko ita matar suka hada baki, wannan la'anta ta tabbata akan su. Idan ya zanto ita matar ce take da niyyar komawa wajen mijinta ce bari ta aure, amma daga baya ta tada balli ko ta da fitina a sake ta koma wajen mijinta na farko, ko shi mijin na farko shi ne suka yi magana da matar cewa to kije yanzu dai gashi na saki ki saki uku, ba kun san babu wani aure tsakanina da ke, to ma kije ki aure, in kika yi aure yana iya fitowa in aure ki. Shi wanda za a aura na biyu, wato na biyu, ba a hada baki da shi ba, da ta bangaren mijin ko ta bangaren matar ko duka su biyun, ba a samu wannan hadin bakin ba. Sai ta tafi ta je ta nemi wani sai ta yi aure, shi bai san ta shigo gidansa da niyyar ta fita ne ta koma wajen mijinta ba. To wannan baya da tasiri wajen haramta mata komawa wajen mijinta na farko, dan ta shigo da niyya ko dai ita da mijin suka hada baki, ko ko ita kadai ce ta yi niyyar haka, ta zo ta auri wani, aurensa na biyu din nan sahihi ne, kuma saki ba a hannunta yake ba, shari'a ba ta ba wannan niyyar ta ko niyyar mijin nata wani tasiri ba, saboda sakin ba a hannunsa yake ba, ba a hannun mijinta na farko yake ba, ba a hannun ita matar yake ba. Don haka in ta shigo gurin miji na biyu sai in shi ya sake ta, kaga kuwa ba lalle ne ya sake ta ba. Sannan kuma yayin da za ta shigo da wata niyya da cewa za ta shigo da niyyar ta fita, ba lalle ne in ta aure na biyu ba ta iya tuna na farko ta dawo wajensa, tana yiwa a can din tana dan jin dadi ko tana ganin rayuwar su da ita yi dadi kuma ta ji ta farta aure wani na biyu saboda ta dawo ta ci gaba da wannan rayuwar. Ta aure na biyu sai ta ga cewa na biyun duk abinda take tunanin samu a can ta samu fiye da wannan. Nabiyin ya kyautata mata, ya mata duk wani abu da take ba abin nan, mata ji rayuwarta da shi ta canza, ta samu kanta cikin wani wata rayuwa mai dadin gaske fiye da wanda take a baya. Nabiya ta mutum bayan da za ta yi ta koma kuma rayuwa wacce take kasa ba za ta yi ba, ko da ta shigo da wannan niyyar za ta boye niyyar ta abin nan fa sarra Yusuf fi nafsi, za ta boye abin aranta ba ta taba abin nan ba, ko da wancan mijin zai aiko mata ko ya ci karo su hadu ya ce yaya ke shiru wance ba ga yadda muka yi ba, ba ta bashi hadin kai ba, ta samu inda tafi jin dadi. Wannan dabi'ar dan adam ba ta yadda za a yi gaba kuma ya zai dawo baya, saboda haka kaga da yake sakin ba a hannun ta yake, bari a ce da ta shiga ta fito ita da kanta, saboda haka wannan bai da tasiri dan ta yi niyya ko shi ya yi niyya, mutukar dai ba a hada baki da na farko ba a na biyu ba, to wannan baya haramta aurensu.
To sai wannan tambayar ita kuma take cewa mallan mutumin da aka yi masa haihuwa menene zai rika karanta ma jaririn nasa?
Ba wani abu da aka ware aka ce ga abinda zaka karanta wa jaririnka, abinda dai aka sani shine addu'a, gare masa addu'a Allah subhanahu wataala ya sanya ya zama mai albarka ne, ya zama mai amfani ne gare ka da sauran al'ummar musulmi, ya zama da na gari. Wannan shine addu'o'i da zaka yi masa kamar yadda lokacin da mahaifiyar Maryam ta haife ta, rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'tu wa laysa adh-dhakaru kal-untha wa inni sammaytuha Maryam, sai ta ce wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim, ce ya Allah ina neman ka tsare mana ita da zurriyarta daga shaydan wanda yake la'ananni. So haka abinda ake bukata shine ai masa addu'a, Allah ya sa masa albarka, ko wani irin lafazi kai addu'an nan, da Hausa kai, da wani yare kai da kake jin sa, da Larabci kai, duk addu'a ce, saboda ka kai masa wannan addu'a ta nema masa albarka, amma ba wata kayyadajjiyar addu'a da aka ce ita ce yake yi wa jariri. Akwai hadisi da suka zo akan kiran sallah a hannun kunnan dama da iqama a kunnan hagu, amma dukan su hadisi ne da wasu tabbata daga maiki sallallahu alaihi wasallam.
Da sunan ki ce mallam, kwana nawa ne ya dace idan matar mutum ta rasu ya kara aure, musamman idan zai aure kanwarta uwa ɗaya uba ɗaya?
A mutum ba shi da wasu kwanaki da aka kayyade masa sai yayi bayan rasuwar matarsa, shi namiji baya takaba, mace ita ce take takaba. Allah ya dora ma mata su takaba idan mazajen su sun rasu, wani haƙƙi ne namiji akan ta. Allazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara, Allah ce waɗanda suke rasuwa daga cikin ku su bar mata, matan nan za su dakata da kawunan su tsawon wata hudu da kwana goma. Haka Allah ya dora abin ne akan mace ba akan namiji ba, namiji baya takaba, mace ita ce take takaba ta wata hudu da kwana goma. In ta yi wata hudu da kwana goma shikenan ta fita daga takaba, tana iya aure ko kuma ta haihu. Idan tana da ciki, mijinta ya rasu tana da ciki sai ta haihu, to ko a ranar da ya rasu ta haihu shikenan ta fita daga takaba, kamar idda ce. Allah yana cewa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna, mata masu ciki wato ajalin wato iddar su shine su sauke abinda suke yi na wato sauke abinda yake cikin su shine su haihu. Wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa, saboda ka babu wani lokaci wata tazara da aka sanyawa mai wanda matarsa ta mutu sai yayi wannan tazarar sannan zai aure, ko da kuwa kanwarta zai aure. La iyaka dai a al'adance an sani cewa zai wahala mutum matarsa ta mutu yau sati ɗaya wata ɗaya kawai ya ce a ɗaura min aure da abin nan, inda za a yi hakan ba laifi aka yi ba, amma al'adan ce akan bar wannan saboda jimami da sauransu.
Sai shi kuma ne yake cewa mallam mutum zai iya karanta alkur'ani babu riga a jikinsa saboda yanayin zafin gari?
Ba sharaɗin karanta alkur'ani sai an sa riga ba, Allah suna karanta alkur'ani a kowane yanayi. Alkur'ani zikiri ne, ambaton Allah ne shine afdhalu zikiri, الله سبحانه وتعالى يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وسأنبتا ألا قياما أزيك وجنوبا قياما وقعودا كو أزوني وعلى جنوبهم كوكما أكشنجيكو أكونشي النبي صلى الله عليه وسلم كما عند عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه على كل أحيانه كون يني النبي كان أنبتش سنن الله أشكي أرجع شكي أنبتا ألا كرنت القرآن saboda ba sharadi bane sai mutun ya sa riga a jikinsa sannan ya halatta ya karanta alqur'ani
to ne shi kuma yake cewa menene matsayin yin alwala a tsaye maimakon a tsugune
ba daga cikin abinda aka lizumtawa mai alwala sai yayi a tsugune ko yayi a zaune abinda da yake bukata shine waɗannan dokoki na alwala ya kiyaye su yayi su kamar yanda alqur'ani ya zayyana yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana amma ba sharadanta masa sai ya tsuguna ba ko ya zauna ko ya miƙe tsaye duk yadda yayi duk yanayin da yayi alwalarsa ta yi
to sai wannan tambayar take cewa mallan ya hukuncin hada jami'i na biyu a masallaci misali wasu zo su samu an idan da sallah shin ya halatta su hada wani jami'i saboda ya ji wani malami ya ce idan sahabbai suka zo suka samu an annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah kowa koma gida yake yayi ta sa sallah
to wannan matsala ce da aka dade da samun sabani akan ta tsakanin malamai masana daga cikin sahabbin da daga cikin tabi'ai da limaman shari'a da suka zo bayan su wasu daga cikin magabata sun tafi akan karhancin cewa makaruhi ne idan aka yi jami'i na farko ayi na biyu a masallaci guda da yake da limami ratibi in aka yi na farko to makaruhi ne wasu su zo su yi na biyu daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi akwai daga cikin manyan a'imma kamar Abu Hanifa kamar Imam Malik kamar Imam Shafi'i haka nan Al-Auza'i Al-Layth ibn Sa'd duk sun tafi akan wannan ra'ayi na cewa akwai riwaya daga Imam Ahmad na cewa idan aka samu an yi wato wannan na farko to bai kamata wato makaruhi ne kuma a zo a yi jami'i na biyu ba akwai waɗanda su kuma suka tafi cikin magabata akan cewa babu laifi dan an yi na farko a sake yin na biyu ba laifi bane ya halatta daga cikin masu wannan abin wannan shine mazhabar Hanabila ita ce akwai riwaya daga Imam Ahmad ko shine kaulin Imam Ahmad shine kaulin Abu Yusuf da Muhammad ibn al-Hasan al-Majirin المجرن الإمام أبي حنيفة هكذا شيني قول ثور دا أبو ثور دا كما داود بن علي قول أبو ثور دا كما داود بن علي سنة شيني قول إرنسو ابن خزيمة ابن حبان الحاكم ابن المنذر daga cikin malaman hadisi yawancin malaman hadisi akan wannan kaulin suke na cewa ya halatta shine kaulin da aka ruwaito daga Ata ibn Abi Rabah shi aka ruwaito daga Qatada ibn Da'amah as-Sadusi shi aka ruwaito ma daga Al-Hasan Al-Hasan al-Basri kai magana sa da take nuna haka cikin magabata saboda an samu da yawa daga cikin magabata da suka tafi akan wannan kauli na cewa ya halatta ya halatta a yi jami'i na biyu kowanne yana da hujjojinsa ya kafa hujja da shi kamar masu cewa makaruhi ne suna kafa hujja da wani hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito zai tafi masallaci sai ya hadu da sai aka ce an abin nan an gama sallah sai ya koma ya yayi da iyalinsa to wannan kauli wannan hadisi yana da rauni salsalarsa akwai wanda ake kira Muawiya ibn Yahya al-Atrabulsi wannan wasu daga cikin malamai sun karbe shi amma wasu daga cikin malamai kamar Yahya ibn Ma'in kamar Ad-Darqutni da sun rauna nashi kuma shi ya kadaita da hadisin daga wani babban malami da ake kira Khalid ibn Abdullah ibn Mihran al-Hazza wanda kuma yana da almajiri da yawa sai wahala a ce wani mai rauni ko wani wanda ake tantama akan ingancin sa ya kadaita da hadisi daga gare shi saboda wasu malamai suna raunana hadisin hakanan suna hujja da cewa wata rana Abdullahi dan Mas'ud ya fito da shi da wasu daga cikin almajiransa akwai Al-Aswad ibn Yazid akwai Al-Qama wanda suka tafi za su tafi masallaci nan ma suka samu an yi sallah suka dawo suka yi sallar su kadai a wani wuri ba masallaci ba. To wannan duk yana daga cikin hujjojin su da suke hujja da shi. Shi ma wannan ruwayar akwai magana akan ta na cewa Abdullahi dan Mas'ud da Al-Aswad ibn Yazid da Alqama sun yi sallah. Akwai ruwayoyin da suke nuna kissar ba haka take ba. Su kuma masu cewa ba makaruhi bane suna hujja da umumin hadisan da suke magana akan cewa sallah ta jama'a tafi sallah ta mutum daya. Mutum yayin sallah a cikin mutane, sallah a cikin mutane biyu tafi sallah da musallan mutane biyu tafi ta mutum daya, ta mutum uku tafi ta mutum biyu, duk sanda suka zama da yawa sannan kuma aladan su yafi yawa. Suka ce wannan babu tantancewa tsakanin jam'i na farko da jam'i na biyu. Sannan kuma suka ce akwai sanda wani sahabi yazo masallaci ya samu an yi sallah, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbansa da suke tare cewa man yatasaddaqu ala hadha, waye zai ba wannan sadaka, wato ya tashi su yi sallah tare. Wani ya tashi suka yi sallah tare. Kaga wannan jami'i ne aka sake yi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi riga ya yi nashi, kuma da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yardarsa. Suka ce to da an hana to da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce waye ya tashi yi wannan sadaka ba ta kina sallah. To sannan waɗanda suke hanawa suna cewa in aka bude kofar yin jami'i na biyu zai zama wasu suna da wani wata damuwa da liman wanda yake na liman ratibi, saboda haka sai su yi group su ki zuwa sallah, sai in liman ya gama sai zo su dasa tasu. To wannan zai kawo fitina da rarrabo musulmi. Amma aka rufe kofar to shikenan babu maganar liman ya gama sallah kuma a zo a samu wani jami'i na biyu kuma a samu na uku. Sannan suka ce har ila yau in aka bude kofar yin jami'i na ɗaya na biyu na uku sai mutane su rika sakacin zuwa masallaci bayan sun ji kiran sallah. Sai su ce in ma an yi sallah akwai jami'i na biyu, in ma ba mu samu na biyu ba akwai na uku. Kai ga daga lokacin shikenan sai mutane su yi daukan kiran sallah da muhimmanci da zai sa su tashi su yi sallah akan lokacin tare da limami na farko. Amma ka toshe ya zanto in mai son jami'in ne ya zamanto ba zai samu na farko ba, kaga shikenan ya san ba zai samu na farko ba, kaga zai fito ya riski sallah akan kari akan lokacinta. To duk wannan yana daga cikin abin da yasa wasu daga cikin malamai suka ce makaruhi ne, kamar Imam Shafi'i shi yafi kowa bayani a cikin imma akan wannan mas'ala. Amma dai magana mafi inganci shine halaccin yin jami'i na biyu, halaccin yin jami'i da biyu. Da ina tafiya akan ra'ayin hanawar, to amma daga baya na karanta hujjojin kowane bangare da kuma tsayuwa da ne akan ruwayoyin da kuma manyan magabata da suka yarda cewa ana iya yin jami'i na biyu din, musamman ma idan ya zanto ba yadda ake zato ba ne, wato ba wasu ba ne suka mayar da kansu yan adawa suke kin zuwa su yi sallah tare da liman sai in ya gama sannan su zo su yi tasu. In wannan ne kaga ana iya hana su saboda za su haddasa fitina da rarrabuwar kai, ba wai dan shi abin din jami'i na biyu yana laifi ba, sai dan saboda manufar da suka kirkiro jami'i na biyu din domin ta, sai a hana su saboda wannan manufar, amma ba wai da saboda asalin abin ya zama ba bai halatta ba. Na'am.
Sai wannan yake cewa malam akwai wasu musulmai da suke shiga shafukan sada zumunta na waɗanda ba musulmi ba, suna yin comment da yin salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda hakan yakan janyo su waɗanda ba musulman ba su rika zagi ko kuma sukar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ne ke tambaya malam menene matsayin abin da suke aikatawa.
Ba daidai bane ka shiga inda zaka bijira sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam dan samu wasu makiya su faɗi muyagun maganganu akan sa kuma ka kai sanadiya. Wannan ba daidai bane. Me yayi ma hikimar za ka yi salati sai ka je shafin wani wanda ba musulmi ba sannan ka yi wa Annabi salati? Salatin nan ibada ce, ka yi tsakaninka da Allah mana. Me yayi na zuwa shafin wani wanda ba musulmi ba nan za ka ce dan za ka yi salati? Wannan dai yana daga cikin bid'o'in zamani, sannan kuma ya zanto zai iya haddasa wani abu na rashin girmamawa da cin zarafi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kamata musulmi su san abinda za su yi, me hikimar yinsa. Kai ba wa'azi kai masa ba, kai ba tunatar da shi kai ba, kai ba nuna masa wani abu da yake yi ba daidai kai ba, kawai ka shigo da sunan Annabi kuma ka san cewa a wannan gurin za a ci mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, za a bace shi, za a gaya masa bakan magana, kuma abin da zaka iya a dalilin hakan. Allah yana cewa la tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah aduwan bighairi ilm fala tasubbu alladhina yad'una min dunillah. Allah ce kakku zagi waɗanda suke bautawa ba Allah ba, fa yasubbu Allah, sai su zagi Allah aduwan bighairi ilm, saboda zalunci da iya da ta'addanci ba da ilimi ba. To kaga in ya zanto gunki ne, dutse ne, aka ce kakka taba shi, kakka zage shi dan kada ka jawo Allah zagi, to dan menene zaka sa sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin da zaka jawo masa zagi? Wannan baya dacewa. Kuma musulmi da ya san kimar daraja da daraja ta maiki sallallahu alaihi wasallam ba zai yi irin wannan ba, saboda ka ba daidai bane yin hakan.
To sai wannan yake cewa mallan ya kasance mutum ne ya matsayin wanda ya kasance mai ilimi a hankalinsa, kuma ya biye wa san zuciya, ya fada zuwa wurin bokaye, saboda ya samu kansa a tsaka mai wuya, amma daga baya kuma ya fahimci abin da ya aikata shirka ne, kuma babbar halaka, ya daina yi tuba. Shin Allah zai karɓi tubansa, kasancewa Allah ya ce baya gafartawa idan aka yi shirka da shi a cikin Alkur'ani?
Mutumin duk da ya yi laifi, komin girman laifinsa, in ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wataala, Allah zai karɓe shi, zai yafe masa. Mutumin da ya tashi kafiri, yake bautar wani ba Allah ba, ko yake haɗa Allah da wani cikin bautarsa, ko yake ce ma wani Allah, ko yake ce masa ɗan Allah, Allah yana karɓar tubansa. In ya tuba ya dawo ya gyara, babu wani laifi da mutum zai yi tuba, Allah ya karɓar tubansa. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, Allah ce yana gafarta dukkanin zunubai. Wannan aya tana nufin tuba, ba wai kawai mutum ya ce astaghfirullah shikenan ba, a'a, tana nufin tuba. Saboda ka aya ce da take magana akan tuba, waccan aya da Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, wannan ana maganar gafara ce. Mutum ya mutu yana shirka, an sani cewa Allah yana gafartawa wasu masu laifuffuka, bayan sun yi laifuffukan sun koma ga Allah, Allah yana iya gafarta musu, ya sa su aljanna, ya yi musu afuwa, ba zai kama su da wannan laifin ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kamar yadda cikin Sahih Bukhari hadisin Abdullahi dan Umar, cewa Allah subhanahu wataala zai kusanto da bawansa, sannan ya tuna masa da laifuffukansa, kayi kaza a lokaci kaza, shi ko bawa yana tabbatarwa yayi har sai bawan nan ya tabbatar cewa ya halaka, wato ya gama halaka, kawai wuta za a tafi da shi. Sai Allah ya ce to na suturta ka a duniya, anan kuma yau na gafarta maka. Saboda haka Allah zai iya gafarta kowane irin laifi da za a je masa da shi, amma in ya je da shirka ne, to wannan shirka in ba ya tuba ya barta a nan duniya ba, shine ba za a gafarta masa ba. Kamar yadda yazo cikin hadisin Tirmidhi da waninsa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, Allah yake cewa, ya ibn Adam law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma ataitani la tushrika bi shay'an la ghafartu laka wa la ubali, ya kai dan Adam da zaka zo min da kwatankwacin cikin kasa na laifuffuka, sannan ka zo mun baka shirka da ni, to zan gafarta maka ban damu ba. Saboda haka abinda ayat take nufi, mutum ya mutu bai tuba ba, ya je ga Allah, to wannan baya daga cikin laifukan da Allah ya ce zai gafarta, shine aya abinda ayat, ba wai tana nufin in ya tuba ba za a karɓi tubansa ba. In haka ne da duka waɗanda suka musulunta ba za a karɓi musuluncinsu ba, tunda ai shirka suke suka bari suka musulunta. Duk sahabbai da dama, ko mafi yawan manyan sahabbai, ai duk za shirka suke. Kula abin al-asharatu al-mubashsharuna bil janna, goman nan da aka yi al-bashir da aljanna, Abubakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, dukkaninsu, Talha ibn Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dukkaninsu da kafin su zama musulmi shirka suke yi. Kuma Allah subhanahu wataala ya yafe musu, ya karɓi tubansu, ya karɓi musuluncinsu, har ma suka zama cikin, wato su ne ma mafiya girma, mafiya ɗaukaka a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka duk yawancin manyan sahabbai ai kafin su zama musulmi shirka suke yi. Haka dai mutum yana musulmi ya yi shirka, in ya tuba ya koma ga Allah, Allah zai karɓi tubansa, ya fi masa. Dai matuƙar dai tuba ya yi na gaskiya har zuci, ya yi nadama akan abin da ya aikata, Allah zai ya fi masa.
To sai wannan yake cewa mallam, mutum ne ya kai shekara 60 a duniya, to haka kawai sai ya ƙi yin sallah da gangan, an yi nasiha an nuna ɓacin rai, amma ya ƙi. Lokacin azumi haka yake yin azumin babu sallah, to yanzu Allah ya masa rasuwa. shin suke tambayar me ya kamata ahalin sa su yi a yanzu domin Allah gafarta masa.
Wannan kuma abin ya kuce a hannunku, wanda ya mutu baya sallah, wato akwai hadari babba tare da shi. Sallah ita ce amudud din, ita ce ginshikin addini. Wanda ya tsayar da ita to ya tsayar da addini, wanda ya tozarta ta ya tozarta addini. Nabi yana cewa bainar rajuli wa bainar shirki tarku sallah, tsakanin mutum da shirka da kafirci shine barin sallah. Da zare ya bar sallah ya fada cikin shirka, ya fada cikin kafirci. Ubangiji yana cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Wasu suka mai gurbin su daga baya, wato bara gurbi. Adaa'u as-salah, suka tsozarta sallah. Wattaba'u ash-shahawa, suka bi soyayyen zuciya su. Allah ce da sannu za su hadu da mummunar azaba. Saboda sallah, sallah wato ba karamin abu bane, tace farkon abin da za a yi wa bawa hisabi akan ta. Kamar da cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud, awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abd as-salah. Idan ta kyautatu to sauran ayyukan ma sai kaga Allah subhanahu wataala ya kyautata masa akan su. Amma in ta lalace to anan ne kuma al'amari zai canza. Saboda haka babu maganar cewa ya mutu baya sallah kuma ku ce me za ku yi masa, Allah ya yafe masa. Wannan tsakanin shi ne da Allah. In Allah ya ga dama ya yafe masa, wannan ba a cewa ba zai yafe masa ba. Amma yawancin sahabbai da tabi'ai sun tafi akan kafircin wanda ya daina sallah kwata-kwata, cewa ba musulmi ba ne. Sun tafi akan kafircin kamar yadda Shaqiq ibn Salama yake cewa babu wani abin da sahabbai suka haɗu akan cewa barinsa kafirci ne sai sallah a cikin ayyuka. Haka wannan yana cikin haɗari ƙwarai da gaske, ba ƙarami ba.
To sai mai tambaya na gaba yake cewa malam ya ci bashin banki ne a matsayin babu ruwa a cikinsa, daga baya kuma da ya zo biya sai ya ga cewar kamar dabara suka yi kawai akwai ruwa a ciki. Shine yake tambayar shin yana da laifi kasancewar bai san akwai ruwan ba ya karba.
To in bai sani ba kamar yadda ya faɗa, Allah ba ya kama mutum abin da ya yi bisa kuskure. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Allah ka kama mu idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure. Abinda mutum ya yi bisa kuskure, Allah ya alkawarin ba zai kama sa da shi ba, ba zai kama shi da abin da yayi na kuskure ba. Annabi yana cewa inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsuha, tajawaza an ummati al-khata wa an-nisyan wa mas-sukrihu alayh. Allah ya fi wa al-umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta musu. Haka abinda kai bisa kuskure ko mantuwa ko aka tilasta maka, Allah ba zai kama ka da wannan ba. Haka in baka sani bane yasa ka karbi bashi da ruwa, to su da mun ba su kyale ka, dole su karbi kudin su. Kaga anan baka da zabi na ka ba su uwar kudi. Da daman cewa akai in mutun ya tuba, to a bashi kudin uwar kudin sa kawai. To in ya zanto su ba magana su tuba, tunda daman su akan wannan suka gina bankunan su, ba magana su tuba dan ka ci bashin su su karbi uwar kudi. Dole ka biya su kudin su, domin baka ba su kudin su ba zaka shiga cikin wata matsalar ne sabuwa.
To sai wani gita malam shin ya halatta yan uwan mutum su je gidan saranar suna su yi abinci a bayan mutane domin taya murnar haihuwa. Idan bai halatta ba, menene ya halatta mutane su yi a irin ranar suna a wannan lokaci?
Tara mutane a ci abinci saboda wata munasaba ta murna, wannan duk babi ne na mu'amala, babi ne na ibada ba. Mutum ya samu ƙarin girma misali a ofis, ko ya gama karatunsa misali, ya yi wani abu, ya yi nasara, ce bara ya tara abokansa ko ‘yan uwansa ya ci abinci murna, wannan babu komai a cikinsa. Haka nan suna ci abinci, wannan babu komai. Abinda yake laifi shi ne abinda za a mai da shi ibada, za a mai da shi wani ɓangare na addini. A zo da sunan cewa haka addini ya tsara, wannan haramun ne. Kamar irin za a raɗa suna, a kirawo malami zo ya karanta wasu ayoyi, ya karanta wasu addu'o'i, a raba alawa a masallaci, a shafa, kaga wannan an mai da shi wani ɓangare na addini. Wannan ba shi da kyau, wannan bid'a ce mara kyau da wajibi a nisance ta. Amma abinda zai shafi cin abinci kawai don murna da wata ni'ima da ta samu mutum, wannan babu komai a ciki.
sai wannan malam take cewa akwai masu rubuta littafai na Hausa wanda suke tura a shafukan WhatsApp suna siyarwa ana ba su kuɗi. Yace wani lokacin sukan ce idan mutum bai biya bai karanta Allah ya isar masa rikai masa mummunan fata. To shi ne kike take tambayar malam addu'ar su za ta kama mutum ko kuwa tunda rubutun shi ma ƙarya ne suka rubuta suka kirkira babu wani laifi a kai.
To ban sani ba tunda yace an saya an tura a WhatsApp shi ya karanta ba na ba wani killace shi aka yi aka boye ba abu ne a saki ya shigo hannunka ka gani me zai sa ya zama kai laifi yau da a ce misali littafi ne suka buga sai suka sake shi sai wani je ya dauka ya murza da yawa na buga littafi na kai kasuwa ina sayarwa sai wani ya dauki littafin sai ya kai a murza masa shi ma sai ya riga sayarwa to kaga wannan ya saci gumin wani ya saci aikin wani wannan tabbas ya shiga haƙƙin wani amma misali na rubuta littafi sai wani ya saya da ya saya sai karanta sai matarsa ta karanta dan sai karanta abokin sai karanta sai zama da laifi to dan me ba karga ka sai masa mallakar sani yanzu duk yadda ya ga dama zai da abin sai karanta ya ba wanda mai karatu ya karatu in ba haka ba da duk sai mun ajiye littafanmu da muke da su sai mun samu izinin wanda suka fara rubuta littafin ka riga ka sayar masa ya karanta dan ya ba wani ya karanta bai laifi ba amma wani ya ringa murzawa yana sayarwa wannan shine yake da laifi
to sai wani ke ce mallan ya ji wani mutum a cikin majalisi da ake zama ya ba da fatawar cewa duk wanda ya ci fara bai yanka ko kuma ya ci wadda ta mutu to ya ci haramun shine ke tambaye mallan shin hakan ya tabbata
to ban san ina ya samu wannan hukunci ba shi mai bayanin garambani ne ko ko a'a yana da wani hujja ce ta ilimi abinda muka sani a karance shine da fara da kifi ba a yanka su da fara da kifi kamar yadda yazo cikin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa uhillat lana almaytatani wa damani fa amma almaytatani faljaradu wassamak wa amma ad-damani fattihalu walkabit an halatta mana jini guda biyu an halatta mana mushe biyu da jini biyu ce amma mushe biyu shine mushen kifi da mushen fara an halatta mana a cikin sun fita daga cikin hurrimat alaikumul maita to an cire mushen kifi da mushen fara malamai suka ce dukkan wani abin da baya rayuwa sai a cikin ruwa baya rayuwa a tudu shi in ka fita da shi daga ruwa mutuwa zai to yana cikin samak duk tafiyar su ɗaya da kifi duk wata dabbar da ba za ta rayu ba sai a cikin ruwa to hukuncin ta ɗaya da kifi ba a haramta ta dan ta mutu haka nan wadda mani da jini guda biyu Allah subhanahu wataala ya harramta alaikum almaytatu waddamu an haramta jini cin jini to amma aka ce banda hanta da saifa banda hanta jini ce haka nan saifa ma jini ce to mutum yazo ce a fara sai an yanka to masa ta ina za a yanka fara ba shi kansa ce ka masa kwandan fara da rai a ce ta yankan su ba zai ban san dai ina ya samu wannan hukuncin ba
to sai shi kuma wanda yake cewa mallan ya kasance mahaifiyarsa ta rasu to amma tun bayan rasuwar ta yana yawan mafarkinta yace abu ne mai wuya cikin sati bai mafarkinta sau uku ba kuma mafarkin nata kamar yadda ake rayuwa lokacin tana raye shine yake tambayar shin a musulunci hakan yana nufin wani abu ne
shi mafarki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai mafarkin da yake daga Allah ne akwai wanda yake daga shaidan ne akwai wanda kuma hadithun nafs ne wato wani abu ne a ranka yake damun ka ko yake yawo a zuciyarka sai kai mafarkinsa saboda mafarki da yake daga Allah ne wannan gaskiya ne daga mala'iku ne ubangiji ya nuna maka wasu misalai dan ya fadakar da kai akan wani abu wannan daga Allah ne alhulmu kuma min ash-shaytan ar-ru'ya min Allah walhulm min ash-shaytan mafarki kuma tarkacen mafarki wannan kuma daga shaidan ne kaga wani abin da zai baka tsoro kaga wani gungurumin kai ba jiki yana binka a guje ko wata wuta ta biyo ka a guje wannan duka tsoratarwa ce ta shaidan da razanarwa yake wa mu'mini ba gaskiya bane sannan kuma sai hadithun nafs abinda yake ranka yake yawo a zuciyarka saboda ka kwanta bacci sai kaga ya abujuro maka a cikin bacci wannan shi ma bai da wani tasiri na farko shine mafarkin da ake ake cewa ina fassararsa, na biyu za su ahlam ne, na uku kuma wannan wani abu ne da yake zuciyarka shi ma ba gaske ba ne. Saboda mahaifiyarka ta rasu abu ne da yake yawan bijiro maka, watakila akwai abin da kullum kake gani kake tunata. Saboda in kai mafarki za ka ganta, mafarkin yake nufi ba lallai ya zama alhulu ba ne, abin arru'ya ba ce, ya zama arru'ya. Duk wani abin da kai mafarki ka yi ƙoƙarin ka yi tunanin alkhairi a kansa yana da kyau.
To sai shi kuma ne ke malam ya kasance yana da mata wacce zai aura, shi ne suke zance take ce masa malamin sa Islamiya ya ce babu kyau idan mace za ta baiwa mijinta abu ta dan rasina, ma'ana ta tsuguna. Shi ne yake tambayar cewar malam hakan ya tabbata ne ko kuwa bai tabbata ba?
A ka'ida mace yana da kyau ta girmama mijinta wajen mu'amala da shi, da yi masa magana, da jin bin umarninsa, da gujewa fushinsa, yi masa abin da zai daɗa masa rai. Wannan duk yana daga cikin abin da yake buƙatar mace ta yi wa mijinta na biyayya. Abin da ya shafi durƙuso wani al'ada ce ta mu, ba wai al'ada ce ta, ba wai ita ce siga ta girmamawa ba. Shi musulunci bai ce in za ka girmama mutum sai ka rukusa sannan ka zama ka girmama shi. Duk sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda yake rukusa wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, suna miƙa masa hannu ne su gaisa, kuma dukkaninsu suna jin girmansa, suna ganin kwaljininsa, suna darashta shi, suna kimanta shi. Ba wani wanda aka taɓa tuhuma da cewa yana rena ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko bai ga darajar shi ba saboda ya gaisa da shi, ko kuma saboda bai durƙusa. Durƙuso al'ada ce, da wasu malamai ma sun yi magana akan karhancinta, kamar Imam An-Nawawi cikin littafinsa Al-Azkar ya yi magana akan karhancinsa, Sheikh Usman Dan Fodio a cikin Ihya'ul Sunnah wa Ihmadul Bid'ah ya yi magana akan wannan, da malamai da dama a cikin tafsirin Qurtubi ya yi magana akan wannan. Saboda haka baya daga cikin abinda aka sanya shi shine alama ta girmamawa. Me amfanin mace ta durƙusa mijinta amma in ya umarce ta da abin ba za ta yi ba, ko in ya hana ta ba za ta hanu ba, ko a baya idansa za ta ga faɗi wasu maganganu marasa kyau a kansa? Duk kaga durƙusan ba shi da wani tasiri, ba shi da abin. Annabi yana cewa lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha li adami haqqiha. Da akwai wanda zan yi umarni sujjada ga wani, to da mace ce zan ce ta yi wa mijinta sujjada. Ana abin nan ana nufin, wato ana amfani da kalmar sujjada ana nufin durƙuso kamar ruku'u haka, shi ma ana kiransa sujjada. Shi yasa Allah ya ce wa banu Isra'ila wadkhulul baba sujjada, ya ce ku shiga kofar Baitul Maqdis a durƙushe. Nan ba aka ce kuna sujjada ba, don ba ta da mutum yana sujjada ya shiga ta cikin gari, ta kofar gari ya shiga da sujjada, ba zai yiwu ba. Fadkhulul baba sujjada ana nufin munhanin, wato ku durƙusa, ku shiga a dudduke, kamar yadda mutum zai shiga kofar da ba ta da tsawo, ko tafi tsawon shi zai duka. To haka ake so ku shiga kofar kuna durƙushe, haka kaga aka kira ta sujjada. Saboda haka wannan fadar Annabi la amartul mar'a an tasjuda yana nufin durƙuso, har ita sujjada duk sun shiga ciki. To kaga Annabi kenan bai yi umarni da yin haka ba, ya ce sujjada Allah kadai ake yi wa.
To sai wanda yake cewa malam yana da mahaifi wanda a da yana da arziki sosai amma yanzu ba shi da shi, lokacin da yake da hali akwai mutanen da yake baiwa zakka duk shekara, ya kai mataki ma daga Ramadan ya zo, ko bai kira su ba su zo su tambaye shi cewar lokacin da ake ba su zakka yayi, ya ce to shi a yanzu ya kai lokacin fitar da zakka, ma'ana dan nasa kenan. To yanzu da zarar yayi lissafi sai ya ce, sai mahaifin nasa ya ce dauko dukiyar da zai cire baki daya ya bashi, shi zai raba wa jama'a. Shi ne ke tambaye malam, shin idan ya damka masa dan baki daya kudin domin shi ya karaba musu babu laifi?
Babu komai, ba komai, don ya bashi ya abin nan ya raba da kansa, tunda dai abin da ake bukata shi ya fitar da zakkar. Shi kuma da ya karba ba wai gaban kansa ya da ita ba, yana raba ma waɗanda ya cancanta ya bawa, babu laifi.
To ne shi kuma yake cewa malam ya sai injin nika ne da na surfe, sai ya damka wani a matsayin mai aiki da su. To idan lokaci ya yi sai ya zo su yi lissafi ya sallame shi, amma duk abin da ya shafi gyara da kuma gudanarwa shi wancan ɗin shi yake yi. To wata rana wata ta kawo nika sai injin ya murɗe hijabinta ta faɗi nan take ta rasu, shine yake tambayar shin a cikin su wani ne sai yi kafara shine asalin injin ko kuma wanda yake kula da injin
a kare akan tambayar da ta gabata shi uban inda yana da kyau a ce ya dinga barwa dan wani abu da shi ma yana rabawa da kansa kai ya zanto duka zai kwace ya bar dan haka nan kamar ba wata zakka da ya fitar ita zakka daga cikin hikimominta shine samun zaman lafiya da soyayyar juna da kaunar juna tsakanin masu akwai da wanda ba su da shi to in ya zanto danka yana da dukiya yana fidda zakka amma baka barin shi ya bawa kowa waɗanda suke kewaye da shi dan duk ba zai zama ba zai yiwu a ce duka waɗanda kake bawa ba ko waɗanda suke kewaye da shi suna da alaka da uban tunda shi uban ya jima da yin kuɗi akwai wanda sun saba su yake bawa zakkan nan da ɗabi'ar mu take wanda ya saba shi kawai shi ake ta maimaitawa to sun saba suna karɓa agunsa sai kaga ba zai yiwu ba a ce wanda suke jikin ɗansa su ma can za su je gurin uban bai san su ba ba da su yake mu'amala ba tun da can dan haka sai su rika ganin kamar shi dan baya kaunar su baya son taimaka musu da sauransu dan haka bai taimake shi ba idan ya kwace duka zakkar duka ba waje akai zakkar ba ta yi ba dan ya karba ya bayar amma kuma bai taimake dan sa ba dan nasa yana son ya zauna da mutanen da suke tare da shi lafiya kaunar juna da girmamawa da soyayya ta ci gaba in ya kwace dukiyar shi yake tsoro yana bawa can abokansa da ƴan abokansa da ƴan uwansa dan kuma ya bar shi haka to kaga zai sa dan cikin damuwa da takuruwa ya sa masa ya sa matsala tsakanin sa da mutanen da ke kewaye da shi shauki yana cewa an safta ahli al-faqr min ahli al-ghina fal kullu fi haqqi al-hayati sawa'u law anna insanan tukhayyara millatan mukhtara illa dinaka al-fuqara yana iban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka kafa adalci wato an safta ahli al-faqr ka wato yiwa mabuta talauci wato talakawa adalci daga masu wadata sai zanto dukansu suna da haƙƙi na su rayu wato daidai wa daida da za a ba mutum zaɓin ya zaɓa addini to ba talakawa ba addini za su zaɓa sai addininka to wannan in ya zanto akwai wannan to za a samu kyakkyawar fahimta tsakanin masu wadata da wanda ba su da wadata a tambaya ta gaba mai injin nika da wanda ya bashi yake kula da shi yake aiki da shi in wani hatsari ya faru a hannun shi wanda yake kula da shi shine zai dauki mas'uliyar kafara in akai rashi a dalilin injin da ya kunna yake aiki da shi ba shi mai injin ba kamar mota ce dan kasa ya kaba direba ya hadari ya kada wani ba za a ce shi direban da ya sai motar shi zai kafara ba shi wancan da ya hadarin shine mai kafara haka nan shi ma nan mai wanda yake da injin wato gudanar da injin shine wanda zai kafarar kisan kuskure ba mai injin ba
to sai nake cewa malami yake nufi da cewar Allah zai yi wa mutum salati idan shi yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salatin
ubangiji gabawansa shine daukaka darajarsa ƙara masa matsayi ya ƙara masa daraja alana cha ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah yana magana akan masu haƙuri waɗanda suke maida al'amarin su ga Allah yayin da wani musiba ta same su cha allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah cha ulaika alaihim salawatu min rabbihim waɗannan suna da salatoci daga ubangijinsu to suna da salatai daga ubangijinsu wa ulaika wa rahma kuma da wata rahama kaga rahama daban sannan salatin ubangiji daban rahamar sa tausayawar sa salatin sa shine daukaka daraja da matsayi
to sai wannan shi kuma yake cewa mallan menene hukuncin matar da suka samu sabani da mijinta ta je hizba suka rabu bayan kwana 32 yace shi kuma ya maida ita tace ba za ta koma ba ya gaya mahaifinta cewa ya maida ita sai baban yace ai ya tambaye ta tace ba ai haka da ita ba to yake malam wata 10 kenan har yanzu ba a dawo masa da ita ba shi malam ya matsayin wannan auren yake
dan an rabu a gaban in hisba ba shine rabuwar da ba a komai ba rabuwar da ba a komai ita ce wanda aka yi ta a gaban alkali wanda alkali zai sa mutun yayi saki ko shi yayi saki idan mutumin baya nan to wannan sakin na alkali ko wanda aka yi shi a kotu shine babu komai shine at-talaqul ba'in duk sakin da aka yi shi a gaban alkali wannan saki ne da babu komai, sai dai in ana son a sake bayar da auren a sake wani daura aure, amma ba ta hanyar komai ba. Tunda aka ce za a yi saki a gaban alkali sannan a sake komawa, to ya zama wasan banza. Wataƙila an yi watanni ana shari'ar ya sake ta, sai bayan an gama yanke shari'a an gama komai ya sake ta gaban alkali, suna fita kashe gari sai zuciya mai da ita, kaga duk ya rushe shari'ar da aka yi kenan. So sakin alkali wanda aka yi shi tare da alkali wannan babu saki ne ba'in, babu komai cikinsa. Amma saki gaban in hisba ba kotu bace, gurin sulhu ne. Saki da aka yi shi a wajen sulhu, wannan sunan shi saki kamar kowane irin saki. In saki na ɗaya ne ko na biyu, to miji yana da damar ya dawo da matarsa, da cewa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Mazajensu su suke da cancantar su dawo da su a cikin muddar da suke ta idda, matukar dai sun nufi gyara ne, sun nufi kyautatawa ne da wannan komai. Saboda babu maganar cewa ta yarda ko bata yarda ba, shi komai baya da alaka da yardar ita mata, ce ta yarda a komar da ita ko bata yarda ba. Matukar dai yana da haƙƙin ya dawo da ita, to komai yana hannunsa kamar yadda saki yake hannunsa. Saboda haka in ya ce ya dawo da ita, babu maganar ubanta ya tambaye ta ta yarda ko bata yarda ba, ta dawo. Saboda haka ita matarsa ce, sai dai in kuma bai kuma ba su bata yarda za ta zauna da shi ba, ta kuma neman a raba auren ko kuma ta nemi wani sakin dai. Amma dai komai in ya riga ya yi, to shi kenan ta zama tana nan a matarsa. Za ka ko shekara nawa aka yi tana nan a matarsa, in kuma ta yi aure to wancan auren ba aure ba ne, don ta yi aure tana da aure.
Malala ya saka alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka karshen shirin a wannan rana. Sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatuwarahma@yahoo.com da kuma shafin fatuwarahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addini musulunci ta jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.